Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da kuma Niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ala a shirin mu na safi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Wani harin da aka kai da jirgin saman yaki akan asibitin yara a birnin Aleppo na ƙasar Syria ya kashe akalla yara 20 da likitoci. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya dage takunkumin shekaru 20 da ya azawa ƙasar Ivory Coast. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce sun kusa kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗa kan ƙasar.
To sai a yi dakon cikakkun labaran an jima kaɗan. Ministocin tsaron Najeriya da na Faransa sun yi taron kwanaki biyu bisa yunkurin Faransa na taimakawa Najeriya a daƙile ta'addanci.
Sojojinmu da muka tattara guda biyar na waɗannan ƙasashe suna faɗa tare. Da mutanen nan suna shigo mana tabodojin nan su zo su yaƙe mu su koma su ɓata a can.
Wani malamin addini Sheikh Yakubu Musa Katsina ya kalubalanci masu sukar gwamnatin Muhammadu Buhari a Najeriya.
Masu ainihin cewa har yanzu gwamnatin Buhari ba ta samu nasara akan abubuwan da su sanya gaba ba, kila mutane ne waɗanda in ƴan arewa ne to sun gudo Abuja.
To akwai shirinmu na lafiya uwar jiki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ran shi ya ɓaci sosai dangane da harin jirgin saman yaƙi da aka kai akan asibitin yara a birnin Aleppo ƙasar Syria, kuma kai tsaye ya ɗora wa sojojin shugaba Bashar al-Assad laifin wannan hari. Harin ya lalata wannan asibiti da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa, Borders Without Doctors. Doctors Without Borders da Turanci take lura da shi. Akalla yara 20 da likitoci ne aka kashe, ciki har da wani likitan yara da ke aiki a yankunan da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo. Mr. Kerry ya yi kira ga ƙasar Rasha, babbar ƙawar Syria, da ta yi amfani da tasirinta ta gaya wa shugaba Assad da ya kawo ƙarshen hare-haren da irin waɗannan hare-haren.
Jiya Alhamis, Majalisar Dokokin Ƙasar Austria ta yi na'am da dokokin ba da mafaka mafi tsauri a Turai domin tunkarar rikicin 'yan gudun hijira a nahiyar. Wannan doka da 'yan majalisa 98 suka yi na'am da ita ta baiwa gwamnatin izinin ayyana dokar ta ɓaci idan 'yan gudun hijira yawansu ya ƙaru haka kwatsam ba zato ba tsammani. Haka kuma dokar ta tanadi cewa tun daga kan iyaka za a kori mutanen masu neman mafaka, ciki har da waɗanda suka fito daga ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita irin ƙasar Syria. Ministan harkokin cikin gidan Austria ya ce ƙasarsa ba ta da wani zaɓi muddin sauran ƙasashen Turai sun kasa ɗaukar matakin da ya kamata na hana kwararar 'yan gudun hijira. Ya ce ƙasar Austria ba za ta ɗauki wannan nauyi ita kaɗai ba. Jam'iyyun masu hamayya da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a a ƙasar sun yi Allah wadai da dokar.
Jiya Alhamis, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage takunkumin shekaru 12 na hana sayarwa ƙasar Ivory Coast makamai, ya kuma sabunta aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar a ƙasar da ƙarin shekara ɗaya. An azawa ƙasar ta Ivory Coast takunkumi a shekara ta 2004 bayan yaƙin basasar da aka yi a ƙasar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2003. Ƙudurin da aka amince da shi bai ɗaya a kwamitin ya kuma yi maraba da shawarwarin da ake yi tsakanin jam'iyyun siyasar Ivory Coast da kuma ingantuwar kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar. Yanzu haka dai akwai sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 6,900 a ƙasar Ivory Coast.
Gwamnatin Sudan ta kudu da kungiyar 'yan tawayen SPLM sun ce suna ƙara kusantar kafa gwamnatin rukun ƙwarya da aka yi makarar kafawa watanni da dama. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta kudu ya ce shugaba Salva Kiir ya ce nan ba da jimawa ba za a rushe majalisar ministocin ƙasar. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta kudu Atene Wek Atene ya ce shugaba Salva Kiir da mataimakin shugaba Riek Machar suna kammala tuntubar juna akan kafa gwamnatin rukun ƙwarya. Ya ce shugaban ƙasar yana aikin rushe majalisar ministoci domin a kafa gwamnatin haɗin ƙasa ta wucin gadi.
Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shawarwarin da ake yi da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar Siriya ya cije a birnin Geneva jiya Alhamis. Mai shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan de Mistura ya roƙi Amurka da Rasha da su taimaka wajen maida shirin samun zaman lafiya a kan turba a yayin da tarzoma ta munance a ƙasar Siriya. Zagaye na baya-bayan nan na shawarwarin makonni biyu ya kasa samar da kafar yin tozali tsakanin wakilan gwamnati da na 'yan tawaye. Babban batun da ke hana ruwa gudu a shawarwarin shi ne ko shugaba Bashar al-Assad ya ci gaba da kasancewa a kan mulki ko kuma a'a. A wani yunkurin farfado da zagaye na uku na tattaunawa, masu shiga tsakani sun gabatar da wasu zaɓi ko kuma shawarwari, ciki har da kafa gwamnatin wucin gadi wadda majalisar da za ta kunshi sojoji da kuma 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi za su jagoranta. To amma dukkan ɓangarorin ba su yi na'am da wannan shawara ba.
A yayin da sauran kimanin watanni takwas shugaba Barack Obama na Amurka ya kammala wa'adin mulkinsa, har yanzu yana ƙoƙarin cika alƙawarin rufe gidan yarin Guantanamo Bay a ƙasar Cuba da ya yi lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. A baya kusan fursunoni 800 aka tsare a gidan yarin, to amma yanzu saura fursunoni 80 kurum. Kuma shugaba Obama yana son a kai fursunoni wasu gidajen fursuna a rufe gidan ɗungurungum. To amma majalisar dokokin Amurka ta shasartar da dokar hana shugaba Obama mai da fursunoni wasu gidajen yari a cikin Amurka, suna misali da damuwa akan matakan tsaro na cikin gida. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Ministocin tsaron Najeriya da na Faransa sun yi taron kwanaki biyu bisa yunkurin Faransa na taimakawa wajen daƙile ta'addanci a Najeriya. Ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda.
Tattaunawar tasu ta mai da hankali ne akan batun sha'anin horo da amincin sayar da makamai waɗanda suka samu kyakkyawar fahimta a kansu, da nufin shawo kan barazanar ta'addanci da ta haifar da rasa dubban rayuka a yankin arewa maso gabas da kuma wasu ƙauyuka na ƙasar Kamaru da ke bakin iyaka. Ministan tsaron Najeriya shine Janar Mansur Dan Ali mai ritaya ya waiwayi inda wannan yarjejeniya ta samo asali.
In ba ku manta ba, mai gida tun da ya hau mulkin ƙasar nan ya je Chad, ya je Niger, ya je Cameroon, ya je Benin, duka don ɗaya mu samu haɗin kai na yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan bala'in da yake damunmu na Boko Haram. Akwai maganar korarwa na sojojinmu da kuma abubuwan da suke irin leko asirai. Sojojinmu da muka tattara guda biyar na waɗannan ƙasashe suna faɗa tare. Da mutanen nan suna shigo mana tabodojin nan su zo su yaƙe mu su koma su ɓata a can.
A nasa jawabi, ministan tsaron Faransa Jean-Yves Le Drian ya bayyana jin daɗinsa ne akan yadda ƙasashen suka amince da haɗin gwiwa wajen yaƙi da miyagu da ke ɗaiɗaita ƙasashe da ke makwabtaka da juna, inda ya jinjina wa sojojin haɗin gwiwar da ke aiki a kan iyakokin ƙasashen.
L'engagement et le courage des forces du Nigeria contre ces terroristes et ces barbares, et de saluer aussi l'efficacité croissante de la force multinationale mixte qui a été mise en place et je me rendrai demain à Djamena pour le constater moi-même. Et j'aurai l'occasion de rencontrer le général nigérian qui dirige cette force.
Ganin irin illar da matsalar ta'addanci ya haifar musamman tsakanin makiyaya da manoma, Sanata Malam Aliyu Wakili ya ce majalisar dattawa za ta dauki mataki.
Tunda gwamnati yanzu ta fito fofofo, mun ce kwamitocin masu lura da na ƴan sanda na majalisar dattabai da na masu lura da intelligence, wato kawo bayanai na tsaro na sihiri da kuma na masu aikin gona, su zauna su fito da wani hanya wanda za mu zo mu duba mu ba da gwamnatin tarayya shawara, ko mu fito da wani doka wanda za a samu maslaha akan wannan kashe-kashe da ake dora wa Fulani, da ake dora wa makiyaya wanda su maka ba su tsira ba.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wani malamin addini Sheikh Yakubu Musa Katsina ya kalubalanci masu ganin gwamnatin Muhammadu Buhari a Najeriya bata samu nasara ba a hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ga yadda ta kaya.
Masu ainihin cewa har yanzu gwamnatin Buhari ba ta samu nasara akan abubuwan da su sanya gaba ba, kila mutane ne waɗanda in ƴan arewa ne to sun gudo Abuja, ba su san abin da Borno take ciki ba a shekarun da suka wuce, ba san abin da Yobe ke ciki ba, ba san abin da Adamawa da sauransu ba, hatta Kano da Kaduna har Abuja bala'in ya fara shigowa, kashe-kashe da sauransu. Sun sanya mutum zai fita ya tafi masallaci, in har ya daure ma ya tafi yana cikin tashin hankali, bai sani ba zai gama sallar ko ba zai gama ba. Idan coci zai tafi yana cikin wannan tashin hankali, balantana in zai tafi tasha ko kasuwa ko asibiti ko makaranta, yau me yake faruwa? Waɗanda suke Borno suna ba mu labari da waɗanda suke Adamawa da ainihin abinan a Yobe suna kwanciya hankalinsu kwance su yi bacci, ana buɗe makarantu, waɗanda suka gudu suka bar garuruwa suna komawa da sauransu. Ya kamata sanatoci ya kamata su yi a matsayinsu na waɗanda al'umma suka yi wa alfarma suka jefa musu ƙuri'a su zo su wakilce su, da su ƴan majalisu da shugabannin jam'iyyu na adawar da na abinan su zo su zub da makamai, su ji tsoron Allah, su taimaka wannan bala'i na fatara da yunwa da sauransu da rike budget da suka yi yake jawowa. Ya kamata su samu shi aya, su shafa wa kansu lafiya, su ainihin abin nan wato zubta makamai, su zo su nemi ainihin al'umma su yi haƙuri domin su haɗu a tare da su a yi gyara.
Baka jin kamar ƴan majalisar nan sun fara jin irin waɗannan kiraye-kiraye, shugabannin kasafin kuɗin majalisun sun ce a mako ɗaya za su amince da duk wannan kasafi a dawo da shugaban ƙasa.
Mun ji labari musamman shi shugaban wannan kwamiti na budget ya ce za su roƙi ƴan uwansu ƴan majalisa. Wannan shi ne dalilin da ya sa na yi wannan magana, domin sauran ƴan majalisar da ake jin za a roƙa su san cewa wallahi wallahi idan ba su bada haɗin kai aka yi wannan gyaran ba to sun ɓata kansu ne.
Akar makalla ko waɗanda suke ganin kamar an yi zari wajen yin alƙawuran kamfen ne.
Mu ga fahimtar mu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala, waɗannan abubuwa da ya ɗauka guda uku ai an kama hanya in Allah ya so yarda. Tushen su dama shi ne na ɗaya a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, na biyu a datse sata dukiyar al'umma ta gwamnati, sace-sace a ainihin ma'aikatun gwamnati da bankuna da sauransu a ainihin daina. In Allah ya so ya yarda cikin shekara ɗaya biyu Najeriya za ta dawo da martabarta da kasancewarta mai tattalin arziki, musamman irin waɗannan ziyarori da shugaban ƙasa yake kaiwa na jawo hankalin masu sanya ainihin abin nan jari, musamman idan muka baiwa shugaban ƙasa haɗin kai aka tabbatar da an raya aikin gona, an kawo iri mai kyau, an samu taki na zamani mai kyau mai nagarta. In Allah ya so ya yarda waɗannan alƙawura da shugaban ƙasa ya zo ya yi, in Allah ya so ya yarda za su shiga a wannan lokacin ba sai an shiga na gaba ba.
To muna godiya Malam Yakubu Musa Katsina a hirarsa da Nasiru Adamu El Hikaya. In an jima a shirinmu na hantsi za mu ji cewa malaman makaranta a Niger sun janye yajin aikin da suka faro, ko me yasa?
An sa kwamiti na musamman wanda zai aiki da nan zuwa ƙarshen watan Mayu ya aje su kamakon shi. Wannan kwamiti har ya fara aiki, kuma akwai zancen waɗansu basuka na albashi da allowance da muka biya gwamnati.
To sai a datse mu a shirinmu na hantsi, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Babu mai hoje da jini.
Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraro, ko kun san cewa kashi 97 daga cikin 100 na 'yan Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. Haka kuma, ko kun san cewa gidajen sauron da aka fesawa magani suna ba da kariya har na tsawon shekaru 4. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta zazzabin malaria a Najeriya. Kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya idan muna da sauran lokaci. Masu sauraron lafiya uwa jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin nazari da kuma ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce fiye da mutane biliyan 3 suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Wannan bayani yana ƙunshe ne cikin wani rahoto mai taken kawar da zazzabin cizon sauro da Ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar a ranar 25 ga watan Afrilu, ranar jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2015 kawai kimanin mutane miliyan 114 ne aka ba da rahoton cewa sun kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe 94, kuma kimanin mutane 400 zazzabin ta kashe. Ƙungiyar lafiya ta duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin malaria kan shekara ta 2020 a aƙalla ƙasashe 10. Haka kuma an ba da rahoton cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu fama da zazzabin cizon sauro da kuma yawan mutanen da take kashewa. Kimanin kashi 97 daga cikin 100 na al'umman Najeriya ne suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. An kiyasta cewa kuma a duk shekara kimanin mutane miliyan 100 ke kamuwa da zazzabin, a yayin da kuma take kashe kimanin mutane 300 a duk shekara. Wannan adadi idan aka kwatanta da mutane 115,000 da cutar kanjamau take kashewa a Najeriya a duk shekara.
Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin.
To idan aka yi la'akari da irin bannar da zazzabin cizon sauro ke yi a Najeriya, wani irin ci gaba aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya yi wa Dr. Rilwani Muhammad, babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko da ke Abujan, Najeriya. Ga kuma amsar da ya bayar.
A gaskiya an samu ci gaba saboda jama'a da sun gane cewa ita wannan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala, ta zama mana damuwa, ta zama mana abin da dole mu guje ta, mu ayyamu wanda ƙanana da mata masu juna biyu da tsofaffi da jama'a kuma. Don yana hana mutane zuwa gona, yana hana mu yara zuwa makaranta, mutane suna zuwa asibiti suna kwanta. An gane cewa kashi 60 a cikin 100 jama'an da suke zuwa asibiti saboda zazzabin cizon sauro ne a Najeriya, a duk duniya. An kuma gane cewa wanda suka kamu da zazzabin cizon sauro a Najeriya sun kai miliyan 100 a duniya gaba daya. Kuma a Najeriya kawai an kiddaya kudin 300 ne mutane da suka mutu saboda zazzabin cizon sauro a wannan. Amma duk da haka ya ragu a kanmu na baya saboda an raba gidan sauro mai inganci din nan, wato wanda ake bayarwa wanda ke shekara 4. An rarrabar da shi ma mata masu juna biyu. An kuma kokarin yin bayani ma jama'a a gidan rediyo da sauransu, saboda an kokari an yi bayani mutane su kula da muhallinsu, su kula da yanayin yaran su da su je makarantu kamar yan boarding wanda suke makarantar kwana. Ya kamata a rika sa musu safa a hannu da kafa saboda kar sauro ya kama hanyar zai cije su ta can. Kuma mutane an musu bayanin cewa duk wani ruwan da ba na sha ba, da wani ruwa ba na wanda na sha na dabbobin mu ba, ba na mutum ba, ya kamata a zubar da shi ko kuma a rufe shi. Ko da fulawa ne ka sa a cikin gidanka, ya so samu ne kai kokari ka sa kifi a ciki ko kuma karka canja ruwan fulawa. In baka ba, sauro ya samu wajen da zai rika yin koyi kusa da wajen sai ya shiga gidanka. To jama'a da yawa ana wannan bayani a gidan radio da television da sauran kafafuwan labarai. Jama'a kuma gwamnati sun tallafa wajen kawo magunguna da ya kamata inganci wanda ake amfani da ita yanzu a Najeriya, wanda Majalisar Dinkin Duniya na Kiwon Lafiya ta kawo, ta kuma ce shine aka yi yadda wato ACT wanda muke amfani maganin muke amfani da shi kenan, wanda ana shan safe da yamma. To ina ganin gaskiya an samu nasara saboda gwamnatin tarayya ta fara fifiko. Malaria ta zama wani matsala a duk duniya, kuma Najeriya da wani Republic of Congo su ne suka fi kowa kamuwa da zazzabin cizon sauro da mutuwa akan zazzabin cizon sauro a duniya gaba daya. Sun ci gaba da rabi, ya fi rabi ma wayannan kasa guda biyu kawai.
To me kawo haka?
To sabila da kaga yanayin wannan wajen a kuma na da kasanta da yawa. Na biyu, yanayin kiwon lafiya mataki na farko ba a kula da shi da ba. Yanzu kaga wannan gwamnati ta kokarin ta ba da karfi fiko, ta ce za ta gina kananan wayannan asibitoci wanda mataki na farko shaka tafi kenan, idan na primary health care namu za a gyara 10,000 a cikin shekara uku. A nuna mana cewa lallai wannan minista mai inganci mai tunani da wannan gwamnati na Buhari mai na canji yana da amfani. Sai aka kira mu meeting har an zabe da daya a kowane district, wato kowane shashi na kasa, wato guda 118 an zaba. Yanzu haka za a gina wayannan shaka tafi, wato wayannan primary health care, da a kula da su, a samu aikata, a sa komai a kowane district guda daya a Najeriya, da har kowane gunduma kenan.
Ko da ke Dr. Luwano tuni har ka shiga hanyoyin da ake bi wajen wayar da kan jama'a, ya kuma bangaren duba gari,
ai dan adam wahalan sha'ani yake, dan Najeriya ma gaskiya da wahalan sha'ani. Yanzu haka in an bi gida ma wani sai America, yanzu muna bin gida muna yin allura daga kai ba koran mu ake ba. To abin da ya kamata da ake yi, da wanda kuma gwamnatin tarayya ta bada goyon baya, jihohi suka bayar, shine duba garin su zasu zo a basu fifiko, a basu karfin gwiwa, a basu doka mai karfi a hannun su, in wani abu a kama shi a kai shi kotu, a sa dokan tabace, ana tafiya da mota in an ga mashara'a na cikin motan, a sa mutum ya biya kuɗi idan kai wani laifin zubar da shara inda bai kamata ba, ai kokari a kama ka, hukunta ka. To amma yanzu duk idan kai haka ma sai ka ji wani ya ce a wannan dan siyasan yana PDP ne, a wannan dan siyasan ko dan APC ne, ko ne cha don dan Afgan ne, ko wannan dan yaren Bayarbe ne, ko Hausa ne, ko Igbo ne, sai ka ga wani rigima ya tashi, basu da karfin yin wannan abu. Kuma doka a Najeriya da tace lallai irin wannan abun ya kamata a gyaro shi, wallahi bai da karfi. Yanzu kamar a Najeriya nan Abuja doka ne yanzu idan kama ka zubar da shara, ka san nawa ne, naira 20,000 ne, naira 20 ne, ko naira 100. To mutum ba ya zubar da shara 50 ba, ba a gyara dokan an bashi fifi ko an bashi kaifi, an yi horo wa mutane duk wanda ya yi irin wannan abun ba. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan kuma ba za su iya kulawa da muhalli makowa ba. Da su iya kwashe sharan an zuba waje ɗayan da ya kamata a zuba, amma ba za a je gidan kowa ana magudanar ruwanka a gyara maka komi, a gyara maka gidanka, a duk wani ruwa da ke tare wanda ba mai kyau ba a zubar. Ba za su sa maka gidan sauro a windonka, taganka ba, da ƙofofinka ba, kula maka, a saya maka shelters a baka ba, gwamnati ba ta iya ba. Su gole ne a taimaka wa gwamnati, a fito a taimaka, a haɗa hannu da gwiwa. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta kawo da magani, da magani yana da mungon tsada ba kamar chloroquine da muke amfani da shi da ba ne. Wannan magani ya kai 1,000 da wani abu, wani waje ma 800, wani 1,400. To yana dan tsada kaɗan, wasu sun bayar har aka zo aka bar bayarwa. To zazzabin cizon sauro ta kawo rashin kuɗi a Najeriya kamar biliyan 132 ake rasawa kowane shekara saboda zazzabin cizon sauro. Wani kin zuwa makaranta na zuwa asibiti sai karɓar magani, wahalan zuwa ka je kai test kai dawo, barin aiki, barin zuwa gona, barin zuwa makaranta, in ka hada duka wannan abun yana sa mana ƙara mana talauci ne a ƙasar nan. Zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala. Gwamnatin tarayya kuma tana ta kokarin ta ana kokarin ga an yake ta, an yadda ita wato elimination, mun bar control yanzu an kokari gaskiya wajen yaki da, don bankin duniya ta zo ta tallafa. Wasu jama'a masu ba da gidan sauro irin su son masu waye su dan su Gawan Foundation da sauransu wanda suka kawo gudumawa na kokarin maganin takula abin gidan sauro nan. Wato abin da sai ga aka matsa da gidan sauro nan ko yana rage zazzabin cizon sauro kashi 30 a cikin 100 idan mutum yana amfani da ita. Kuma sauron kuma kaga ai da kyau kenan, tunda dai ba sai kai wani abu ba, kuma gidan sauro na shekara 4 za a amfani da ita, za a wanke ta, a shanya ta a gindin bishiya mai barana ba, kuma za ka amfani da za ka wanke ta 22 wannan sabon gidan sauro da aka bar wanda yake mai ingancin nan. To a hotel ne kaga za a yi amfani da ita. To mutane sai zazzabin cizon sauro ya dame su tukunna, kaga sun kuma suna gudu kuma suna zuwa neman magani, a ta shan wahala a je asibiti a kwanta ana ta neman magani. To kuma shine gwamnatin tarayya ta ware wannan rana, da kuma Majalisar Dinkin Duniya na Kiwon Lafiya suka ware ranar 25 ga wata a faɗakar wa mutane menene man zazzabin cizon sauro, kafafen labarai duka su fito, a bada fifiko ma jama'a, ce duk abin da kuke gani yanzu wurin ga maka wannan guda ɗaya.
A shirinmu na gaba, idan Allah ya kai mu, za mu ji shin menene Dr. Rilwani Muhammad yake son faɗa ne. To kada kuma amince, wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci ya yi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likitan, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Yahaya Abubakar Malamfashi.
To.
Ya ce wai me yasa ne ciwon hawan jini ya yawa a Najeriya ne? Hakan yana da alaka ne da matsalolin da jama'a suke ciki ko kuwa?
To akwai abubuwa da ke kawo wannan ciwon Hajiya, ciwon hawan jini. Na farko inda ya ce abubuwa yanayin da mutane ke ciki. To, damuwa da sauransu. To, kuma irin abubuwan da muke ci yanzu kin san da muna cin irin abubuwa kamar masu kamar su ganye da sauransu duk mun canza yanda muke cin abubuwa.
Masu lafiya dai.
Masu lafiya na da da muke ci. Yanzu yawancin mu in mutum ya so ba dan samu abin hannunsa sai ya canza bai son ya ci irin su dawa da sauransu. Saboda haka duk yanda muke canza abubuwa shike kawo wannan. To kuma akwai dansu mu kuma banda wannan akwai dan da su wadanda suka gaji wannan ciwon.
Amma
wahala ne da canza yanayin abubuwan da kike canza a kasan shike kawo wannan.
To kaman batun cin abinci din nan in mutun ya canja yanayin cin abincin shi kaman ya rage cin maiƙo da sauransu zai samu sauki?
Eh mutun ya daina wannan kuma ya rage kaman mutun kuma kaman yanda muka yi magana kwanakin ba mutun na da ciki da yawa duk wannan yana kawo shi ga canza abincin da kake ci ka rage kiba ka motsa jiki a rage cin abubuwa masu gishiri da yawa. To duk waɗannan sukan taimaka ya rage ciwon hawan jini din Hajiya.
To ana iya warkar da ciwon hawan jini kwata-kwata ko kuwa in dai ta kamu sai dai mutum ya ta shan magani har ya rayu.
To akwai waɗansu Hajiya waɗanda suke samun ciwon hawan jinin domin wani abu.
Domin wata cuta.
Domin wata cuta. To aka warkar da wannan cutar. To wannan ana warkar da shi. To akwai waɗansu da ciwon hawan jinin kawai wannan sai su yi ta shan magani ya rayuwansu. Akwai waɗansu suna da hawan jini domin sun yi kiba ne da yawa ba su motsa jiki. In suka rage kiba suna motsa jiki to shi ba sai sun sha magani kuma ba. Amma yawancin mu waɗanda suke da irin wannan ciwon dole su yi ta shan magani kowane lokaci.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya.
To madalla kafin mu kare bari mu sake komawa ga jimman mu ji labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ran shi ya ɓaci sosai dangane da harin jirgin saman yaƙi da aka kai a kan asibitin yara a birnin Aleppo ƙasar Siriya, kuma kai tsaye ya ɗora wa sojojin shugaba Bashar al-Assad laifin wannan harin. Harin ya lalata wannan asibiti da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci take lura da shi. Aƙalla yara 20 da likitoci ne aka kashe, ciki har da wani likitan yara da ke aiki a yankunan da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo. Jiya Alhamis, Majalisar Dokokin Ƙasar Austria ta yi na'am da dokokin ba da mafaka mafi tsauri a Turai domin tunkarar rikicin 'yan gudun hijira a nahiyar. Wannan doka da 'yan majalisa 97 suka yi na'am da ita ta baiwa gwamnatin izinin ayyana dokar ta ɓaci idan yawan 'yan gudun hijira ya ƙaru haka kwatsam ba zato ba tsammani. Haka kuma dokar ta tanadi cewa tun daga kan iyaka za a kori masu neman mafaka, ciki har da waɗanda suka fito daga ƙasashen da ya ɗaiɗaita irin su ƙasar Siriya. Ministan harkokin cikin gidan Austria ya ce ƙasarsa ba ta da wani zaɓi muddin sauran ƙasashen Turai sun kasa ɗaukan matakin da ya kamata na hana kwararowar 'yan gudun hijira. Jiya Alhamis ne kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage takunkumin shekaru 12 na hana sayarwa ƙasar Ivory Coast makamai, ya kuma sabunta aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar a ƙasar na ƙarin shekara guda. An azawa a ƙasar ta Ivory Coast takunkumi a shekara ta 2004 bayan yaƙin basasa da aka yi a ƙasar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2003. Ƙudurin da aka amince da shi bai ɗaya a kwamitin ya kuma yi maraba da shawarwarin da ake yi tsakanin jam'iyyar siyasar Ivory Coast da kuma ingantuwar kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar.
To mun gode da takaitattun labaran, kuma shirin ya kammala sai an jima da hantsin Allah ya yarda za mu sake dawowa. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon taya murna ga Ahmed Abdullahi Yayaji, murna aurensa da amaryarsa Halimatu Al-Hassan, wanda za a ɗaura gobe Asabar da ƙarfe 11 in Allah ya kai mu na safe a Bandod Bazira da ke cikin ƙaramar hukumar Das jihar Bauchin, Najeriya. Allah ya bada zaman lafiya. A madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Cibahiro Dodo ne da ya haɗa mana sauti. Injiniyan mu na yau Hawi, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.